بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا بد يا الله سبحانه وتعالى يساك قدر داود مو وجنسي قبدا ونكرت جسيرا من الله صلى الله عليه وسلم أولي التافي نا الرحيق المختوم أيو لهدي 27 ga watan Shawwal hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1432 wanda ya daidai da 25 ga watan 9 shekara ta 2011 kuma a inda muka tsaya ana gobe Ramadan ma'ana ranar 30 ga watan Shawwal ga watan Sha'ban mun karanta abubuwan da suka shafi abinda malai ya kawo mana dangane da dalilan da yasa musulmi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbata a matsayin su basu girgiza da irin abubuwan da kafirai suka yi musu a wancan lokaci ba na tsanantawa da cin mutunci da kokarin kisa da kuma lalata dukiya da makamantansu daga cikin dalilan da malami ya ambata mana malifi mu ambaci na baya din za mu tashi kan na uku ne ash-shu'uru bil mas'uliyya ya fadi awamil as-sabr wa thabat wato dalilan da suka sa aka sami hakuri daga wurin mu'minai da kuma tabbata akan matsayinsu na imani da tauhidi daga ciki na farko yace imaninsu da Allah mai karfi ne ba wanda za a iya girgiza shi bane kawai saboda ƴan musifu na yau da kullum ko duka ko zagi ko cin mutunci ko kokarin kisa abu na biyu irin shugabancin da suka samu wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har ya zama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga zuciyarsu suna son sa irin sanda babu irin sa ya zama cewa kowanne ɗaya daga cikinsu yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin sanda ko yana nan ko baya nan yana fifita shi akan rayuwarsa shi wannan sahabi din ya kawo mana misalai da dama na irin abubuwan da suka auku kamar abinda aka yi Abu Bakar radiyallahu anhu aka ci masa mutunci aka yi masa dukan da har ƴan uwansa sun tsammaci cewa ma ya mutu aka dauko shi haka a cikin kaya a lullube aka kawo shi gida saboda tsammanin ya riga ya mutu amma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara bai mutu ba kuma bayan bai mutu ba yana farkawa daga suman da yayi na dukan da aka yi masa shi Abu Bakar farkon abin da yake tambaya shine me ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani misali ne na irin dawwamar da suke da tabbatar da suke akan musulunci duk da irin tsangwamar da ake musu da duka da cin mutunci da kokarin kisa kuma da tsananin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abu na uku akan sa zamu tashi inda yake cewa ash-shu'uru bil mas'uliyya sababi na uku wanda yasa musulmi suke tabbata akan wannan addini duk da tsangwama duk da kokarin kashe su da aka yi yace shine ji da suke a zuciyarsu cewa hakika babu mai daukar nauyin wannan lamari banda su shine ma'anar ash-shu'uru bil mas'uliyya mutum ya ji cewa hakika wannan fa wajibi ne a kansa idan aka kashe shi to addinin tarihinsa ya kare sannan kuma ya ji cewa wajibinsa ne wannan addini ya wanzu don a ceci al'umma a fidda ita daga duhun zalunci da duhun jahilci da duhun shirka a maida ita kan turba ta tauhidi wannan kuma ba zai yiwu ba sai an yi hakuri sai an jure irin abin da ake samu na musifu to shine malami yake cewa fa kana sahabatu don haka sahabbai suka zama cewa ya shu'uruna suna ji a jikinsu shu'uran tamman wato cikakken ji ma ala kawahilil bashar min al mas'uliyati al fakhmati al dakhma na daga abinda wato ke kan kafadin dukkan jinsin dan adam na daga wato mas'uliya babba mai kuma girma wa an hadhihi al mas'uliya kuma cewa wannan nauyi la yumkinu anha alhiyadu ba zai yiwu su kauce masa su ce a shikenan su gaskiya wannan wahalar ba za su iya jure mata ba tunda dai Allah addinin nasa ne to ya je ya isar da shi ta hanyar da ya ga dama kasan mutumin da ya karaya in an jarrabe shi da wata musifa sai ce to addinin me shi yaje kula da shi man shi yayi zaman sa ba ruwansa irin abinda banu isra'ila suka yi wa annabi musa alaihi salatu wassalam da Allah ko suka ce izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi wa annabi musa irin wannan abun na sabani suka ce je ka karace abunka mun kan gaskiya wannan wahalar ta ishe mu ba za mu ci gaba ba abinda muka gani a gun sahabbai shine dagewa da juriya da tabbata akan abin da suke kai a duk da irin abin da ya same su sai ce fal awaqibu allati tatarattabu ala alfirari an tahammulha ashaddu wikhamatan wa akbaru dararan amma hum fihi min alittihad ci sakamakon da zai biyo bayan wannan gudu da za a ce su gudu su bar addinin su ce su gaskiya ba za su jurewa tashin hankali da damuwa ba yau an kori wannan daga gida gobe an zagi wancan jibi an ci mutuncin wannan a duriya wancan kuma an jefe shi wannan an raba shi da matarsa wannan an kai masa hari su ce a shikenan gaskiya su za su gudu su bar wannan mas'uliyar ba za su dauki wannan nauyi da Allah madaukake ya dora musu na taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to sakamakon wannan abun zai zama ashaddu wikhamatan wato muninsa yafi tsanani wa akbaru dararan cutarwar da za su samu kuma a wancan sakamakon tafi girma amma hum fihi min al-ittihad fiye da abin da suke ciki na damuwa da kunci da tsananin da ake cizguna musu a kansa wa annal khasarata allati talhaquhum kuma sannan hasarar da za su yi wa talhaqul bashariyya jam'a da kuma dukkan jinsin dan adam ma zai yi irin hasarar da za su yi ba'da hadha alfirar bayan sun gudu sun bar addini la yuqasu bihalin ala almata'ib allati kanu yuwajihunaha natijata hadha atahammuli wato abinda za su samu na damuwa da kunci da kuma abinda dan adam da su mutanen da suke wannan zamani a lokacin za su samu na hasara hasarar da za su samu in sun gudu daga wannan addini suka bar shi to ba za a iya kiyasin ta ba ta kowanne irin yanayi da irin wato wahalhalin da suka kasance suna fuskanta din a rayuwarsu bayan sun tsaya sun jure sun kuma dauki wannan nauyi din ma'ana idan mutum ya jure ya ce gani na tsaya me zai same shi matukar abin da zai same shi shine a ce an kashe shi akan wannan addini amma idan suka ce sun bar addinin sun bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaje ya karata Allah kiyaye ba su yi wannan abun ba da a ce sun yi me zai faru hasara ce su suka yi kuma jinsin dan adam gaba daya ko ba haka bane an rasa shiriya an rasa koyarwa an rasa zaman lafiya an rasa kwanciyar hankali an rasa doka an rasa karantarwar da za ta yi tarbiyyar ruhin dan adam da tunaninsa ya zama mutum ya zama ya koma wato dabba saboda hasarar da yayi na zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun inda sun yi haka kenan sun sabbabawa al'umma hasarar wannan rahamar da Allah madaukake shi ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama ga talikai baki daya inda Allah madaukake cewa kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zama wato rahama ga talikai ko halitta baki daya idan da a ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi watsi da wannan da'awa sun yi taimakon sa sun yi jurewa musibar da take hawa kansu a wancan lokaci to da al'umma gaba daya sun yi hasara ina fatan mun fahimci abin da ke nufi abu na hudu daga cikin dalilan da suka jawo waɗannan bayin Allah suka tabbata akan wannan addini ba su gudu ba shine al-imanu bil akhirah imanin su da lahira idan mutum yayi imani da lahira akwai wata damuwar duniya kuma da za ta dame shi duk abin da zai same ka na musifa na bala'i da zagi da cizgunawa da cin mutunci yau a jefe ka gobe a zage ka a kore ka daga gida a kwace mata idan kullun kana tunanin a'a rayuwar nan fa za ta kare kuma zan koma zuwa ga Allah Allah zai tambaye ni me yasa ne kaza me yasa ne kaza to za ka ga cewa wannan lamarin duniyar gaba daya ya zama dan kankani a gaban ka baka damu da shi ba haka ne yace wa huwa mimma kana yuqawi hadha ash-shu'ura wannan imanin da suke da lahira yana cikin abinda ke karfafa wannan wato shu'ur ji da suke bil mas'uliyya ma'ana daukan nauyin nan da suke ji a zuciyarsu cewa kai su ne fa masu wannan aikin in ba su tsaya da shi ba to hakika addinin musulunci zai hasara to faqad kanu ala yaqinin jazimin sun kasance suna kan wato yaqini tabbatacce yankakke babu kokonto cikinsa bi annahum cewa su yaqumuna li rabbil alamin za su tsaya gaban ubangijinsu ubangijin halitta baki daya wa yuhasabuna ala a'malihim za kuma ai musu hisabi akan ayyukansu da suka aikata dikkiha wa jilliha dan kankani da kuma babba sadiriha wa kabiriha ma'ana kananan ayyuka da manyan ayyukansu a nan ce daqiq abin da yake yayi kankanta har ya buye ba kowa ke ganin sa ba jilli kuma shine babba wanda kowa zai iya gani ya zama jaliya yawa a sannan kuma yana da bambanci da sagir da kabir ta bangaren wancan dukka ake kallo wannan kuma ana lura da hajmi yawa amma dai duk ana itlaqin ko kowanne akan kowanne ma'ana daqiq ana nufin karami wancan sagiri ma karami yace fa imma ila an-na'imil muqimi ko dai ya zama an koma lahira sakamakon su shine su samu wato ni'ima tabbatacciya da wamammiya ita ce aljanna wa imma ila azabin khalidin fi sawa'il jahim ko kuma dai ya zama mutum ya koma zuwa ga wata azaba da wamammiya a tsakiyar wato wutar jahannam Allah ya kiyashe mu kuma ya kiyashe su kamar yadda ya kiyashe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kanu don haka duk mutumin da ya san sakamakon da zai samu a lahira sakamakon tsayawarsa akan wannan addini shine Allah madauki zai sa shi aljanna ya kuma san in bai tsaya da wannan addinin ba ya gudu ya kice makon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan yayi watsi da addinin yace kai ya fasa sakamakon sa shine me zai dawoma cikin azaba azabar kuma da bata yankewa a cikin wato wutar jahannam wanda ya yadda da wannan akwai kuma wani abu na duniya da zai tsorata shi yawa shine abin da yake so malamin yake so mu hango yace fa kanu yaquduna hayatuhum bainal khawfi war raja don haka rayuwarsu suna kare ta ne suna wato tafi da ita ne tsakanin tsoron azabar Allah da fatan samun sakamako mai kyau daga wurin sa da'iman haka suke wannan kuma ita ce aqida mai kyau a rayuwar dan adam koyaushe ya zama tunaninka shine kana sa ran Allah subhanahu wata'ala zai baka lada duk abin da kai kana tsammani kana yin sa da sa ran Allah madaukaki zai biya ka akan wannan abu da ka aikata kuma baka sa ran cewa Allah madaukaki zai tabbatar da kai a cikin azaba ma'ana kana kaunar rahmar Allah sannan kuma kana tsoron in ka saba masa fa zai maka azaba wannan i'tidalin da'iman mutun ya zama a wannan ita ce aqidar dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya shafi riko da wannan addini da kuma wani abu ma wanda ba wannan ba kuma ita ce karantarwar su gare mu da muka zo daga bayan su cewa a kowane lokaci kar ya zama mutun ya dauki gefe daya ya watsi da daya ina jin mun sha magana akan wannan mutun ya ce shi yana kallon janibin raja'i ba ruwansa da khaufi shi ai Allah mai rahama ne duk abin da muka yi ba komai zai zo ya gafarta mana wannan haka ne to amma kada wannan imanin kaga cewa Allah mai rahama ne ya dauke kaga cewa bari ka ci gaba da zanubai kai ta aikata abin da kaga dama wannan wato kaucewa rashin kuma fahimta ne ga shi raja'i din haka nan tsoranka da cewa Allah mai azaba ne zai azabtar da mutane kada kuma ya hana ka nutsuwa da kwanciyar hankali ka rika ganin duk abin da kake ma na alheri Allah ba zai karba ba kai kawai lalatacce ne Allah zai jefa ka auta wannan shi ma tunanin ba a san sa dole ne ka hada abubuwa guda biyu gudanar da rayuwarka kana san ladan Allah kana fatan rahamarsa kana kaunar zai saka aljanna sannan kuma kana tsoron azabarsa i'lamu anna Allah shadidul iqabi wa anna Allah ghafurur rahim hada waɗannan abubuwan a cikin rayuwarka a kowane lokaci shine wato abin da ake so Allah madauki ya taimake mu don haka waɗannan sahabbai abin da suka yi kenan yarjuna rahmatar rabbihim wa yakhafuna adabahu suna kaunar su sami rahmar ubangijinsu sannan kuma suna tsoron azabarsa wa kanu sun kasance kuma abin da suke shine abin da ke siffanta mana halin su Allah madauki ya ga mana a cikin alqur'ani yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un suna aikata abin da suke aikatawa yu'tuna ma ataw ala nafsin suna aikata ayyuka salihai kamar da Aisha radiyallahu anha take tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin mutum yana tsoron zai aiki ne yana tsoron za a sashi a wuta ko makamancin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da suke suna aikata aikin su suna tsoron za a karba ko ba za a karba ba yawa ma'ana suna tsoron Allah subhanahu wata'ala kamar ba zai karba aikin ba shine ma'ana wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un kuma suna tsoron cewa su masu komawa ne zuwa ga ubangijinsu wa kanu ya'rifuna, har yanzu dai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna sane da cewa anna dunya bi'adhabiha wa na'imiha la tusawi janaha ba'udati, ita duniyan nan gaba dayanta dalilin sirrin cin nasarar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce wannan, ko shine wannan abu, cewa sun yi imani kuma sun sani cewa duniyan nan da azabar da za a yi ma a cikinta da ni'imar da za ka samu a ciki, matukar abinda mutum zai samu a duniya na azaba menene? Kisa shine karshe, ba wani dan adam a duniya da ya yi mallaki ya ce yana da aljannan da zai sa ka ta dawwama har abada, babu wani dan adam da zai ce maka yana da azaba ta wuta zai sa ka a cikin wuta har abada, akwai wannan? Duk abin da dan adam zai maka saboda ka tsaya kana bauta wa Allah shine a ce saboda kiyayyar da yake maka yayi kokari ya samar da rayuwarka ta zo karshe ta wata hanya da shi yake ga dabara sa kenan, ko ya ci ma mutunci ta hanyar zagi in ya zama iya karfinsa kenan, ko kuma ya zo ya taba maka jiki ta bangaren duka, ko kuma a taba maka dukiya a lalata maka ita, ko a karshe dai a ce an same ka an raba ka da rayuwar shikenan mutun ya mutu. Wannan shine kololuwar abin da za a yi wa dan adam a wannan duniya din. To idan mutum ya san wannan abin iyakarsa kenan, kuma ya san in ya mutu akan wannan addinin a karshe zai koma ga Allah, Allah kuma aljanna zai sa shi, dan me zai damu da wannan duniya? Mun fahimci abin? Dan haka shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu wannan tarbiyyar da aka cusa musu wannan irin imanin a zuciya, sai ya zama babu wani dan adam da ke gaban su da zai razana su, za su kare wannan addinin matukar karfin da Allah madauki ya hore musu. Shi yasa kuka ga da zagin da cin mutuncin da waɗanda aka kashe a ciki din da komai bai hana waɗanda suka zo a bayan su su ci gaba da yada addini din ba. Shine abinda malami yake so mu hango na karantarwa. Kuma babu addini dama da ya tarbiyantar da mutanen sa ko masu bin sa dama akan irin wannan abun banda addinin musulunci. Saboda me? Addinin musulunci sa zaka ga idan kana karanta alqur'ani ana Allah madauki yana maimaita yin imani da shi da kuma ranar ƙarshe, me muke hangowa a cikin wannan? Kullum ana maimaitawa alladhina amanu billahi wal yawmil akhir, imani da Allah da kuma ranar ƙarshe. Me yasa ake kawo mana maganar ranar ƙarshe da'iman? Don mutuna cewa ita ce tafi komai muhimmanci, wannan duniyar ba komai bace. Su abun sahabbai shine abinda malami yake faɗa mana anan, ba su ɗauki duniyan nan da azabar da za a yi ma a ciki saboda wani abu, haka nan ni'imar da za ka samu a ce ka mallaki, matukar abin da za ka samu kuma yau in koma wancan tambayar ta biyu, matukar abin da ɗan adam zai samu na jin daɗi a wannan duniyar shine me? Me mutum zai iya samu a wannan duniyar? Ku kwatanta mu, gida mai kyau, da me? Mota, mata, ya'ya, da me kuma? Mulki. Sai me? Babu mallakar duniya gaba ɗaya? Babu ɗan adam inda za a ce ya mallake ta gaba ɗaya, tasa ce duk duniyar shi ne shugabanta, zai ɗauki abin da ya ga dama ya yi abin da ya ga dama da shi, ya kwace daga gun wanda ya so, ya hana wanda ya so. Akwai ɗan adam da yake da wannan? Ku ga ashe ba ma ba ta cika ba. In ya zama ɗan adam a rayuwarsa ba zai iya mallakar duniyar gaba ɗayanta ba, ashe ba ta isa komai ba. Shi yasa wurin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sirrin cin nasarar su shine sun yadda cewa duniyan nan da azabar wanda ƙarshen ta ita ce mutuwa, da ni'imar wanda ƙarshen ta shine a ce ka mallaki duniya inda zaka iya, kuma ba mai iya wannan. Yawwa, to matukar su gaba daya ba su kai wato fikfiken sauro ba a wurin Allah subhanahu wataala, duniyar gaba ɗayan ta. Ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ke cewa duniyan nan da a ce ta kai kimar sauro, a ce darajar ta abun Allah ta kai kimar a ce sauro, ko kuma abin nan fiffiken sauro, ya ce da kafiri bai sha muku ruwa ɗaya ta ruwa ba a rayuwarsa, ma'ana da ta kai darajar da za a iya cewa a hana kafiri, a hana mutum wanda ba musulmi ba ya same ta ya ji daɗi, inda a ce tana da kima. Domin abin da yake da kima ba shi ake hana wanda ba a so ba? Allah subhanahu wataala kun ga yana son musulmi, baya son waɗanda ba musulmi ba. To wanda ba musulmi din nan ba, da a ce duniyan nan tana da kima da daraja a gun Allah, ko umurwa ɗaya na ruwa ba zai sha ba, a cikin azaba zai zauna. ashe tunda kaga za a bar shi ya more ya fantama yayi duk abin da wani dan adam zai iya yi ya samu abin da kowa zai iya samu to ashe alama sai ta cewa duniyan nan fa ba komai bace ashe kenan darasi ne na cewa mu tashi gaba daya mu nemi lahira domin a wurin Allah subhanahu wataala ba a shiri da shi idan ba lahirar aka nema ba mun fahimci abu wannan shine sirrin da yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ci nasara a cikin abubuwan da suka sa a gaban su basu damu da wannan duniyar ba basu daga bata daga su ta lika da kasa ba ba ruwan su da ita yawa duk abin da ke cikin ta bai dame su ba shi yasa suka sallama rayuwar su wajen kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kare addini kuma har muka same shi a bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a dau wani lokaci mai tsawo ba sai ga su sun rinjayi duniya baki daya su suke fadin kalma sauran mutane suke shiru kunga wannan abu babban sakamakon sa shine wannan abin wato abinda muka fa abinda aka fara gani ne kai ne sakamakon wancan hakuri da suka yi da kuma juriya da dawama akan wannan addini da Annabi sallallahu alaihi wasallama yazo musu da shi fi jambil akhirati idan aka kwatanta duniya da lahira a ce ka sa wannan anan ka dube su to ita duniyar bata kai wato fiffiken sauro ba wa kanat hadhihi al-ma'rifatu al-qawiyyatu kuma sai ya zama wannan ilimi da suke da shi sanin wannan hakikar cewa duniya bata kai abin nan fiffiken sauro ba in an kwatanta ta da lahira wannan sani mai karfi shine tahunu lahum mata'ib haka yake wa kanat hadhihi al-ma'rifatu al-qawiyyatu tuhawwinu lahum mata'ib ad-dunya sun suke sauƙaƙa musu duk wata wahala da suke samu a duniyan nan idan suka tuno cewa kai duniyar fa ba komai bace sai su ji sauki an yi taba zancen nan kwanan nan in mutum na cikin azaba ko aka daure shi ko aka yi wani abu sai a ƙarshe cin yake tunowa kai duniya ma gaba ɗaya za ta tashi ai kaga zai tuno cewa kafin duniyar fa ta tashi zai fita daga cikin wannan halin da yake ciki ma'ana ba zai dawwama a ce har duniya ta tashi a cikin azaba yake ba ya san babu abin da yake dawwama to wannan abin ai yana sauƙaƙa masa damuwa a zuciya to wannan abin shi ya saukaka damuwa daga zuciyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau a jefu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a ce yana tsakanin su yana salla a zo a sa masa tumbin raƙumi a zuba masa a kansa ya dago kuma yana sallar wani ya zo ya shake masa wuya har idan sa ya fito a zo a kwace shi duka ba su yi wani abu ba a lokacin nan saboda ba su da ƙarfi suka yi ta haƙuri har abin ya kai ga aka yi hijira sannan kuma aka fara samun ƙarfi bayan an kafa dola wannan nuna mana darussa dai suna da yawa a cikin waɗannan al'amura da haƙuri da tabbata har Allah maɗaukaki ya kai mutane a matsayin da zai zama al-kalimatu lahum la li ghayrihim shine sai wannan abu shike sauƙaƙa musu mata'ibad dunya wa mashaqaha da wahalhalinta wa mararataha da ɗacinta duk abin da suka ji shi da wahala da ɗaci da kuma tsanani to idan suka tuno akwai lahira akwai haduwa da Allah za a fita daga wannan yanayi sai kaga abin ya musu sauki hatta lam yakunu yaktarifuna laha kai har suka zama ma cewa duniyan nan ba sa ma damuwa da ita yaktarifuna ka damu da abu ya zama yana da daraja ma a gunka wayan kuna ilaiha balan ya zama cewa ma suna miƙa mata ma wata damuwa ma'ana sun maida hankalinsu ma gare ta ba a samu wannan abun ba a gun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me zai hana a cikinsu a sami mutumin da idan aka zo aka ce wa zai infaƙin dukiyarsa gaba ɗaya don taimakon addinin Allah mutum zai ɗauko gaba ɗaya bayan in aka samu irin wannan imanin da yaqinin me zai hana a ce kowa ya kawo taimako za a tafi ɗaukaka addinin Allah wani ya ɗauko gaba ɗaya abin da yake da shi a gida ya kawo a ce mai kabar wa iyalin gidanka ya ce ya bar musu Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ai wannan irin imanin da wannan tarbiyyar ba a samun ta ko kuma irin wannan halin kai ba a samun sa sai karkashin irin wannan tarbiyya din sai tarbiyyar da take koya maka cewa kar ka damu da wannan duniyar ma'ana kada duniyar nan ta zama darajar ta a idanka ta wuce idan har ta shiga zuciya zuciyarka ta kare in ta ga za ta rasa duniya ya zama cewa hankalinka zai tashi kana damuwa da cewa duniyan nan in ta kufce maka ka lalace ka yi hasara to wannan mutum ba shi da yaqini kenan da lahira in mutum mai yaqini ne da lahira da tarbiya irin wancan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sahabbai to duk abin da ya rasa na duniya zai zama masa mai sauki zai kwantar da hankalinsa shi dai zai ci gaba da neman abin da yake so ya rayu a kansa in aiki ne in karatu ne in menene ba zai haƙura ba saboda shine al-akhbu bil asbabi wanda yake cika masa imaninsa da kaddara amma ba zai ce shikenan yayi hasara ya lalace, bari ya ce tunda ya rasa abin da zai yi talauci yayi masa yawa, babu aiki, ba noma, ba komai, sai je ya ce bari ya je ya rataye kansa. Wannan hasara ce, wannan rashin wancan yaqini ne, rashin yadda da lahira da makoma da za a koma a hadu da Allah. Amma wanda ya yadda da imani da haduwa da Allah subhanahu wataala, duk abin da ya same shi yana mai da shi zuwa ga Allah, kuma ya san cewa hakikatan duniyan nan ba ta da darajar da zai kashe kansa a kanta. Mun gane wannan? Yau wannan kuma baya nufin a ce mutum ya zauna a duniyar ba shi da abin da zai yi. Wannan shi ma ba karantarwa ba ce, wajibi ka tashi ka nemi abin da za ka yi. Amma in baka samu ba bayan ka yi wahala, to kai haƙuri, Allah haka ya kaddara maka. Karka ce za ka yi fushi da Allah, ko ka ce a to bin dokokin nasa ma ba za ka yi ba, ko kuma ka ce mutum ya ce bari ya je ya kashe kansa. Wannan kuma yana cikin rashin yadda da Allah din, domin Allah maduki ya hana mu waɗannan abubuwa. Haka nan kuma wata damuwa da za ta same ka akan addini, a zo a ce maka dan me kake addini kaza, ka daina shi, ko a cutar da kai, ko a zage ka, ko wani abu. Wannan abun in ka yadda da cewa za ku haɗu da Allah maɗaukaki, zai tambaye ka abin da kai na aikin alheri, zai tambaye ka akan abin da kai na aikin banza, ai maka hisabi. Kuma in ka samu ladanka yayi yawa kuma kana da imani, ka shiga aljanna. In kuma aikin alhaki yayi yawa kuma babu imani, a shiga wuta. To duk mutumin da yake da wannan yaqinin ba zai bari duniya ta zama tana da daraja a zuciyarsa har ya fifita wancan haduwa da Allah din akan abin da zai samu a duniya ba. Wannan dai a dunkule shi ne darasin da muka samu a cikin wannan imani da lahira daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma shi ne sababin da ya sa suka doge akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin da ya zo da shi. Sababi na biyar shi ne alquran, shi kansa alqurani din. Me ake nufi da wannan? Malami ya ce wa fi hadhihi alfatarat al'asiba arrahiba alhalika, a cikin wannan fatara, in an ce fatarat yankewa tsakanin wata marhala da wata marhala, wato kamar dai da muke faɗa da Hausa, a wannan fatara, ma'ana a wannan matsayin, a wannan matakin da ake samu, wato matakin da yake al'asiba mai wahala, arrahiba mai tsoratarwa, alhalika mai duhu wanda ba a san makoma ba a ƙarƙashin sa. An ce halik da ha'un, ana nufin wato abin da yake yayi duhu sosai, ba a san wato bayansa ba. Sabanin halik mai hababba shi mai ma'anarsa halaka, ko yau an ce halik ko da ha ƙarami, ana nufin abin da yake mai duhu. To a cikin wannan yanayi da sahabbai fa ake musu wannan cizgunawa, yau a kashe wancan, ko a jefi wannan, ko a doki wannan, a wannan yanayin a lokacin kana tanzilu, haka ne ko tanzilu as-suwar wal ayatu, surori da ayoyi suke sauka, tuqimul hujaja wal barahina ala sidqi mabadi'il islam, a lokacin da ake cin mutuncin wani saboda ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a lokacin da ake zagin sa, a lokacin da ake korarsa daga gida, a lokacin da ake dukan sa. To a wannan yanayi ne kuma Allah ke saukar da ayoyi da surori. Ayoyin nan da surori suna tabbatar da hujjoji akan gaskiyar abin da aka gina musuluncin nan akai. Me aka gina musulunci akai? Wannan abin da wannan kalmar da sahabban suka faɗa ta la ilaha illallah, ai a ayoyin da suke sauka a Makka da Madina, a Makka a lokacin nan, da surorin da suke sauka, galibin su zaka ga suna ƙarfafa magana ne akan wancan abu. Kun fahimci abin da yake nufi? A fahimci anan? Allah maɗaukaki subhanahu wa ta'ala, a lokacin da ake azabtar da sahabbai saboda sun yi imani da la ilaha illallah, a lokacin da ake tsangwamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a lokacin kuma yake saukar da ayoyi da suke ƙarfafa su akan wannan karantarwa da suka ɗauka ɗin, wannan la ilaha illallah muhimmancinta da cewa ita ce sama da komai, kuma yadda da babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah, wanda ita ma babu abin da ya kaita. To wannan abun ai shi ake nanatawa, ake nannagawa a duk ayoyi ko surorin da suke sauka a wancan lokaci, haka ne ko ba haka ba? Shi ne abin da yake so mu fahimta, cewa tunda ko wannan ayoyi suna sauka, kaga ashe ba za a samu rauni a gurin masu imani da wannan abun ba. Domin a lokacin da aka ce kai imani da la ilaha illallah, ana cizguna maka, ana damunka, ana zaginka, ana cima mutunci, ana duka, sai kuma ya zama cewa babu wani abu da ke sauka na wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai karfafe ka, to za a iya samun rauni. to amma Allah madaukaki bai bar sahabban haka kawai ku je ku damu da kanku ba, akwai ayoyi da surori da ake saukarwa. In ka dubi surorin da suka sauka da ake ce ma surorin Makka, ya ake bambanta tsakanin surorin Makka da na Madina? Na wanda suka karanta ulumul Qur'an
ayoyin surorin
Makka, yawa ayoyin da suke magana wanda aka saukar a Makka, zaka ga sun fi magana akan tauhidi, saboda a wancan lokaci babban abin da ake so dama a nan na gaya shiga zuciyar mutane shine maganar tauhidi din. Me yasa kun ga surori irin su suratul an'am wanda wasu malamai suke kiranta suratul tauhid, ka karanta ta daga farko har ƙarshe, sirai ne rikicin da yake faruwa tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba, musamman a Makka. Wannan sun ce kaza, wannan sun ce kaza, da raddin da Allah madaukaki ke musu tun daga farkon surar har ƙarshe, ba abinda ake magana banda wannan magana din. Idan ka karanta haka wasu sauran surori, haka su al-A'raf, da zaka ji ana baka labarin annabawa cewa sun yi kaza, sun yi kaza, sun zo wa mutanensu, mutanensu sun musu kaza. Din me yasa aka kawo wannan kissoshin? A lokacin ana gaya wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ne tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, su tuno cewa ba fa su ne farau ba, a ce an aiko da annabi da wani addini mutane su bi shi, wasu mutanen kuma da ba su bi shi ba su rika tsangwamar waɗannan din, ba ku ne farko ba. An yi annabi Nuhu, an turo shi, mutane sun jefe shi, sun zazzage shi, har sakamakon wannan ma ya gudu da shi da waɗanda suka imani, suka sassaƙa jirgin ruwa, Allah maɗauki ya halaka duniya ya bar su suka rayu. Haka nan annabi Hudu, haka nan annabi Salih. Dalilin kawo waɗannan kissoshi a surorin da aka saukar a Makka shine a tabbatar musu da wannan abu, kuma hankalinsu ya kwanta cewa Allah fa yana tare da su. Mun fahimci abu? Yawwa, to shine abin da malami ke faɗa cewa tuqimul hujjaj wal barahin ala sidqi mabadi'il islam allati kanat ad-da'watu taduru hawlaha, wanda wannan da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana kaiwa, tana komowa ne dama akan wannan mabadi' din, wato fundamentals din, ko in ce wato ginshikai na addinin musulunci. Wannan kuma tsaida hujjojin Allah madaukaki yana yi ne bi asaliba mani'ati, da wasu hanyoyi masu ƙarfi. An ce almani shine abin da ke mai ƙarfi da ya hana kansa alalata shi. Wai kun ji kalmar mana'a a ciki ko? Ana cewa abu mani'un idza kana qawiyan, ma'ana yamtani'u ala ghairihi aw imtana'a huwa an yashqaha ghairuhu aw an yashqahu ghairuhu, a ce wani abu wanda ba shi ba ya zo ya lalata shi, ya tsaga shi, ya wato kauda shi. Abu dai abin da ake nufi shine uslubi mai ƙarfi, khallabatin kuma mai jan hankali, bi asaliba mani'atin khallabatin, da kuma masu jan hankali. Waɗannan uslubin ko ayoyin da Allah madauki ke saukarwa a Qur'ani, wa turshidul muslimina, suna shiryar da musulmi ila ususi qadarillahi, zuwa ga wato ginshikin qaddarar Allah subhanahu wa ta'ala, an yatakawwana alaiha a'zamu wa arwa'u mujtama'in bashariyyin fil alam, a ce a wannan rayuwar ta duniya, a bayan duniyan nan a same wani mujtama, wani wata al'umma, wani yanayi na dan adam wanda yake shine a'zamu, yafi kowanne yanayi, yafi kowace kuma al'umma girma. Wa arwa'u, mun ce arwa daga menene? Daga raw'i. Raw'i menene? Abinda yake yafi kyau. Yawwa, nan ana nufin kyau ne. Yawwa, kyau ma'ana ahsan. In an ce awra kuma me ake nufi? Daga wara'u, mun gane wara'u shi kuma menene? Gudun duniya ko kamar zuhudu. Yawwa, a samu mutumin wato mujtama din da yake yafi kowanne kyau, wato mujtama din kuma na dan adam a wannan duniya, yace wa huwa almujtama'ul islami, shine wato al'ummar musulmi. Wa tuthiru mashairil muslimin, wannan ayoyin kuma har yanzu suna zaburar da wato hankalin musulmi. Wa nawazi'uhum, da kuma abin da ke yawo a zuciyarsu, a ja hankalinsu ala sabri wat tajalludi, akan su yi hakuri su kuma jure. Tadribu li zalika al-amthal, kuma a rika buga misalai da waɗannan ayoyi, waɗannan ayoyi da waɗannan surori suna buga misalai ga su mu'minai cewa kada fa su damu. Wa tubayyinu lahum ma fihi min al-hikam, kuma suna bayyana musu abin da ke cikin waɗannan abubuwa na hikimomi. Allah madauki na cewa am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqulur rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Wannan ayar aina ta saukar da ita? Allah madauki duk da ya saukar da ita a suratul baqara wadda take madaniya ce amma tana tunar da musulmi ne lokacin da suke cikin tashin hankali ma'ana a lokacin yaki da aka yi yaki muminai an jarraba su an kashe wasu daga cikin su suna ga kamar addinin ya raunana Allah madauki sai tuna musu ko kuna tsammanin haka kawai za ku shiga aljanna ba tare da an jarraba ku ba to wannan ayar ta yi munasaba da kuma zamanin da ake ittihadi ake cutar musulmi ake tsananta musu ake kuntata musu a farkon wato tafiyar musulunci mai Allah yake cewa a wannan ayar am hasibtum ko kuna zato an tadkhulul jannata cewa za ku shiga aljanna walamma ya'tikum walamma dinna wannan lamma wace iri ce lamma ce ta nafiyu nafiyin wuku'in abu amma yana kusa da aukuwa bambancin ta da lam lam tana magana akan tana zuwa ne dama akan abu ya kare cewa bai faru ba lamma shi ma bai faru ba amma yana kusa da faruwa walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum duk da cewa misalin abin da ya auku ga waɗanda suka zo gabanin ku bai auku gare ku ba ma'ana ya za a yi ku tsammanin wai haka kawai za ku shiga aljanna cikin daɗi kwanciyar hankali ba a jarrabe ku ba ai duk mutumin da yake son aljanna sai Allah ya jarrabe shi me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta silatullahi alghaliya aljanna sil'a menene sil'a hajar da mutum zai sayar ko a kasuwa yawa abinda zaka je ka sayar a kasuwa ka bada kuɗi a baka ko ka siyo kai ka bada kuɗi a baka shi to sil'ar Allah madaukaki abinda Allah madaukaki ke sayarwa duk da cewa ba wai kuɗi za ku bashi ko karba ba imani za ku da shi da aikin kirki sai ya baku to amma kuma aljannan nan tana da tsada ba haka kawai zaka kwanta ka same ta ba mun fahimci wannan yawa ashe kenan sai an sha wahala kar ka ce wai za ka yi musulunci ba a kuntata maka ba ba a dame ka ba ba surutu ba zagi a kwatanta ka da wani abu a maka izgili ka wuce a ce kun ganshi duk irin waɗannan abubuwan dan adam din da bai fahimci abin da kake kai ba dole kullun tsakaninka da shi zai ta gaya maka irin wannan maganganu ka dube shi wai shi ustazu ka dube shi kaza da kaza duk wannan abun za a gaya maka to kada ka damu da wannan kuma babu mutumin dama da zai shiga aljanna ba tare da an jarraba shi da irin waɗannan abubuwa ba babban abin da ake kiran ka gare shi shine kai hakuri sai Allah madauki ke cewa walam ma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum su waɗancan da suka zo gabanin ku din massathumul ba'sa'u cuta wad-dharra'u da tsanai babin nan kisa da kuma cutarwa duk dai sun same su wa zulzulu aka girgiza su hatta yaqula ar-rasul har ya zama manzan ma'ana manzan wancan lokaci din wallazina amanu ma'ahu da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi suna cewa mata nasrullah kai yaushe Allah zai taimake mu ne idan tsanani ya kai haka har mumini zai rika fadin wannan ai kun ga tsananin babba ne ba fawai su muminan ba a'a shi manzan shi kansa yana fada mata nasrullah wai Allah yaushe zai taimake mu ne wannan tsanani ne zai sa manzon Allah da yake da yaqini har ya faɗi wannan ai kun ga ba karamin tsanani bane yawa cutarwar ta yi matsatsi ta yi tsananin da har manzo zai ce mu kuwa yaushe Allah taimakonsa zai zo ai mana maganin wannan abu ai an taba samun wani abu irin wannan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka duk da bai faɗi kamar wannan din ba amma abubuwan sun kai ga tunda har zai ya rika addu'a Allah ya halaka kafirai har da sunan su yana faɗa ya Allah ka halaka wani da wani da wani ya kira sunan su kafirai ai kun ga damuwa ce ta sashi a lokacin har Allah madauki ya saukar da aya ce laysa laka min al-amri shay'un lamarin ba naka bane kar a rika tsinewa mutane da sunayen su sai aka hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abun shi ba sai ya zama cewa aka ce ku yi hakuri ku kara kwantar da hankalin ku lokaci zai zo za a fita daga wannan to ai kun ga shi kansa saukar wannan wahayin wani kwantar da hankali ne yawa to amma dai a ce an kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har an karya masa hakorin sa na gaba an jefe shi an ji masa ciwo ya kai ga yasha yaushe nasarar Allah za ta zo ne to wannan abun dole duk mutumin da ya tsaya kan addini ya tsammace shi a rayuwarsa ba haka kawai da sauki zai wuce ya mutu ya je ga aljanna ba Allah madaukaki sai ce ala inna nasarallahi qarib ku saurara lalle nasarar Allah kusa take jarraba ku kawai ake yi a ga wane ne zai tsaya wane ne zai gudu shikenan kaga wanda ya yadda da wannan tarbiyar aka saukar da waɗannan ayoyin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaban sa ya san su ya za a yi ja da baya ba zai ja da baya ya san duk abin da ya same shi misali ne na irin abin da ya samu al'umma da suka gabata tare da annabinsu da fatan ana fahimta sannan kuma a wata ayar Allah yana cewa ahasiban nasu an yutraku, shin mutane suna zaton cewa yutraku za a bar su an yaqulu amanna, su ce mun yi imani, amu mu'mine ne, mu musulmi ne, su ta alfahari da wannan, wa hum la yuftanuna alhali, Allah bai jarrabe su ba, ba zai yiwu ba. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, haqiqa mun jarrabu waɗanda suka zo gabanin su, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, lalle Allah zai san, ma'ana zai bayyana. Sanin Allah iri biyu ne, akwai sani na tun fil azal, wanda ya sani ya san komai zai auku tun kafin ya auku, wannan yana ne. Akwai kuma abinda in abin ya auku a lokacin da ya auku ya san shi, ma'ana ƙari akan wancan sanin, ya ƙara sanin kuma sannan ya bayyana wa waɗanda ba su sani ba. To malamai suna bayyana cewa abinda ake nufi da fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, duk da Allah ya riga ya san zuciyar kowa, ai ya san su waye masu gaskiya tun lokacin ma da suka yi magana, tun ma kafin su yi magana ɗin. Amma abinda ake nufi a nan shine zai izharin waɗanda suka yi gaskiya, sai kowa ya san da su, shi ma ya sani, sannan kuma kowa daga cikin bayin Allah duk su san alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin, kuma sannan zai san waɗanda suke maƙaryata, ma'ana dan Allah maɗauke bambance tsakanin masu gaskiya da masu ƙarya, shi yasa ya jarraba mutane. In aka jarraba mutane aka kawo musu bala'i akan addinin su, dama gwaji ne a ga cewa wane ne zai dawwama, wane ne kuma zai gudu. Yanzu irin a kowane tarihi ko kuma a kowane zamani na mutane akwai irin jarabawa daban-daban da take zuwa musu. Mu yanzu kuma ku duba irin jarabawa da take zuwa mana, babbar jarabawa da take damun mu yanzu a matsayin mu na musulmi shine me? Wargajewar lamuran mu, haka ne? Ya zama kuma har yanzu rashin haɗin kanmu, tsabar jahilcin mu, ga waɗanda ba musulmi ba sun haɗe kansu a duniya kakaf, ba abin da ya dame su sai su ga musulunci ya ƙare. Duk inda ka ji masifa da matsala a ina ne? Ƙasashen musulmi ne mafi yawa, ba sai babu a ko'ina ba, amma mafi yawa ƙasashen musulmi ne, musamman abin da ya shafi gudanar da rayuwarsu. Musulunci yana nema ya zama wani zunubi a yanzu, ko ba haka bane? Wanda duk yake son sa zai yi sai zama tashin hankali, musamman da aka fito duniyan nan ta samu wannan dabarar ta amfani da abinda ake cewa yaƙi da terrorism, wanda su manyan duniyar masu gudanar da duniya abinda suke nufi da terrorism shine al-islam, musulunci. Duk abinda yake musulunci to lalle a yaƙe shi. Kuma aka samu a cikin musulmin waɗanda suke bada ƙofar irin waɗannan abubuwan su faru, suke ganin cewa waɗannan abubuwan da ake yi a sa bom can, a yi menene can, kamar shi ne jihadi, sai zama duk abin da suka yi suna ba da ƙofa waɗancan su ƙara toshe ƙofofin yaɗa addinin musulunci. Haka ne ko ba haka ba ne? Wannan jarabawa ce, musamman babban abin da mai faru ne, musamman abin da zai damu mutum shi ne ya zama mun shiga wani yanayi hatta bayyana ka gane meye gaskiya a cikin lamarin, ba kowa ke da samun wannan damar, haka ne? Sai ka ga a gaya maka abin da ke shine gaskiya, sai ka kana kokonto, kai baka yadda ba, kana kallon abin da kake fahimta na zahirin nan banda shi ba wani abu daban. To wannan ita kanta fitina ce, domin babu fitinar da ta kai a ce mutum ya kasa gane addininsa da manhajin da ya kamata ya tsaya a kansa. To muna roƙon Allah maɗaukaki ya fidda mu daga wannan fitina, Allah maɗauki ya ba mu tabbata akan addini, akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kada mu firgita duk abin da ake a wasu wurare. Muna roƙon Allah maɗauki kar ya kawo mana, sannan kuma kar ya zama cewa ya yi zama mana sababin dakatar da addininmu. Allah ya ƙara mana basira kuma da zamu gane cewa duk wani manhaji da wata hanya da ta saba wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta sahabbansa, Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu kada mu bita, ya ganar da mu bi hanyar manzo sallallahu alaihi wasallama da ta sahabbai, kuma mu mutu akai. A ina ne muka tsaya? Bayan wannan kai tsayawa yace kama kanat tilkal ayatu taruddu ala iradatil kuffari wal mu'anidin, hakanan bayan waɗannan ayoyi da surorin ba ya gaya mana anan cewa suna ƙarfafa zuciyar mu'minai ba a wancan lokaci. To kamar yadda kuma waɗannan ayoyin suna raddi, suna mai da martani akan abubuwan da kafirai sukan kawo shi na shubuhohi da su da mu'anidin masu kangarewa, raddan mufhiman, su ne musu martani martami martani na rufe bakin mutum. In an ce afhamahu da ha'u, ana fa in kana tattaunawa da mutum ko kuna munazara ya kawo hujja ka kawo, sai ka faɗi wani abin da zai sa ya rufe bakin sa, shikenan ya rasa abin da zai ce, ma'ana a kure shi, ko yadda muke faɗa a Hausa. To shi ake nufi da ifham da ha karami. Yawwa, ma'ana yana musu martani martanin da ba su da wani jawabi bayan sa. Wala tubqi ko wala tabnam wala tubqi lahum hilatan, ba tabqa min wala tubqi lahum hilatan, su ayoyin ba sa bar musu wata dabara, sun kure su gaba ɗaya kakaf. Thumma tuhadhdhiruhum marratan an awaqiba wa khimatin, kuma sannan wani lokacin har yanzu ayoyin suna tsoratar da muminai daga wato sakamako marar kyau. In asarru ala wato su ana tsoratar da su kafirai kai, ana tsoratar da su akan wato sakamako mummuna. In asarru, in har suka doge ala ghayyihim, akan karkatar su, wa inadihim, da kuma wato kangarewar su. Fi jala'in, abinda ayoyin suke bayyana, kuma suna bayyana su ne a bayyane kuru-kuru, wa wuduhin, ma'ana babu wani abu na wato zaurance a ciki. Kuru-kuru ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala suke bayani a su yi raddi ga abinda kafirai suke zuwa da shi. Mustadillatan bi ayyamillahi, wannan ayoyin suna kafa hujja da sunnar Allah. In an ce ayyamillah, me ake nufi da ayyamillah? Wa dhakkirhum bi ayyamillahi, ba za su yi alqur'ani ba. Ayyamillah abinda ake nufi sunnar Allah, fi ta'amulihi ma'a khalqihi, yadda Allah madaukaki ya saba mu'amala da bayinsa. Ma'ana a koma a ga tarihi, annabi wane da ya zo mutanensa suka kafirta, mai aka yi musu? A wani annabin ma da ya zo mutanensa suka kafirta, mai aka yi wa mutanen? Wannan shi ake ce ma ayyamillahi. Kaga wannan ayoyin na Allah suna tunatarwa ga kafirai na kowanne zamani, musamman na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa in suka doge, suka kangare, suka ci gaba da kafircin su, to Allah madaukaki lalle zai yi abin da ya yi waɗancan na baya. Mun gane, zai musu suna waɗannan na wannan zamani din. Mun fahimci abin da ke nufi, shine ma'anan wa bi ayyamin mustadillatan bi ayyamillahi washawahidi tarihiyyati, da kuma wato hujjoji na tarihi. Allati tadullu ala sunnatillahi fi awliyaihi wa a'da'ihi, wanda take nuna mana sunnar Allah. Karwani shi, to Allah mana da sunna? Sunna ana nufin al'ada, abinda Allah ya saba yi, cewa in aka yi masa kaza fa kaza yake yi. Wannan shi ake nufi, in ka ji an ce ayyamillah ko sunnatullah, to abinda ake nufi kenan. Sunnatullahi fil ladina khalau min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Yawwa, abinda Allah madauki saba yi mu'amala da shi ga waliyansa da kuma maƙiyansa. Wa tulattifuhum marratan, wani lokacin kuma sai mu samu ayoyin suna bin su a hankali. In kana karanta ayoyin alqur'ani, duk zaka samu wannan da wancan. Ana tsoratarwa ku ji tsoro, za ku haɗu da kaza, za ku haɗu da kaza, kuma ku kiyaye, lalle Allah zai iya azabtar da ku kamar yadda ya azabtar da waɗanda suka zo gabaninku. Wani lokacin kuma sai ka ji tulattifuhum, ayoyin suna magana da kafiran ta wata hanya mai sauƙi, ko a kira su ta hanyar hankali. Me zai hana ku lura da kaza? Ku duba kaza man yadda aka yi shi, ku duba kaza yadda aka yi shi. Kaga wannan ai sauƙaƙawa ne, yawwa, da tausasawa. Wato addi haƙƙat tafhima, kuma wannan ayoyin suna ba da haƙƙin fahimtarwa. Me ma'anar haƙƙin fahimtarwa? Haƙƙin a sa mutum ya fahimci abin da ake kiransa zuwa gare shi. Su wannan ayoyin suna ba da wannan haƙƙin. Ma'ana ba za ka samu ayar Ƙur'ani ta kasa bayyana abin da Allah madaukaki ke so ya bayyana. Domin dama ai maganar waye? Maganar Allah ce. Allah ko in yi magana, ba a cewa wannan abin bai isar ba wajen bayyana abin da ake so a bayyana. Mun gane wannan? Yawwa, don haka duk ayoyin Allah suna ba da wannan haƙƙin. Duk abin da mutum zai iya kafa hujja da shi a ce an gaya maka kaza, ka gane? Ba dama ya ce bai gane ba. Shi ne abin da nake so mu fahimta, kuma abin da malami yake nufi. Ma'ana ayoyin Allah ƙuru-ƙuru suke, yadda babu wani kafiri da zai zo ran tashin alƙiyama ya ce gaskiya shi duk da ya ji alƙur'ani ma shi bai fa fahimci me ake cewa ba. Babu zaurance a ciki, magana ce ƙuru-ƙuru, cewa a bauta wa Allah shi kaɗai. Duk wanda bai bauta wa Allah shi kaɗai ba, kuma akwai wuta, akwai aljanna. In mutum bai bauta wa Allah shi kaɗai ba, ya mutu yana bautar wani abu daban, akwai wuta za a sa shi a ciki. Yanzu akwai wani kafirin a duniya da bai taɓa jin wannan ba? Ya kamata ashe in ya ji sai ya ce kai bari in je in bincika ya gaskiyar wannan addini. amma ba ya zauna kawai ya ce ba a taba zuwa an gaya masa ba, ko kuma a ce ya ji ayar bai fahimce ta ba. Ayoyin Allah sun bayyana wato abinda Allah madaukaki yake so ya bayyana, da kuma irshadi da taujihi duk sun bayyana shi, ma'ana sun bayyana shiriya da wato nusarwa da Allah madaukaki ke yi, hatta yansarifu amma hum fihi min ad-dalalil mubin, har su kauda kai su juya baya su daina abinda suke kansa na daga wato bata wanda yake mabayyani. Wa kana al-Qur'anu yasiru bil muslimina fi alamin akhar, dangane da musulmi kuwa Qur'ani yana tafiya da su a wata duniya daban, ma'ana maganar da Allah yake wa musulmi daban sai da wanda ake wa kafirai. Wa yubassiruhum, yana sa musu basira, ya ilmantar da su, ya koya musu min mashahidil kauni, abubuwan da ake gani a halittan nan ta duniya. Wa jamalir rububiyyati, da kyawun haƙƙin rububiyar Allah madaukaki, yadda Allah ya tsara duniyar nan ta yi kyau. Ba kullum haka ake gaya wa Laraba ba, afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat wa fi anfusikum afala tubsirun, in wadannan Allah madaukaki na gaya wa mu'minai su tuno yadda Allah madauki yake kaza. Wa kamalul uluhiyya, da kuma kamalul uluhiyya babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atharir rahmati war ra'fati, da kuma tasiri na rahamar Allah da tausayinsa. Wata jalliyatin ridwan, da kuma abubuwan da za a iya gani a ciki za a fahimci abinda suke jawo yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yahnuna ilayhi haninan la yaqumu lahu ayyu uqba, haka ne ko, wato wanda yake suna a in suka ji wannan irin kalmomi da Allah madaukaki ke musu magana zai sa wato ya zama cewa sun karkata zuwa ga abinda Allah madaukaki ke kiran shine yahnuna. In an ce hanan shine ka sami tausasawa a zuciyarka da za ta sa ka karkata zuwa ga abin da ake kiran ka zuwa gare shi. Haninan la yaqumu lahu ayyu uqba, wanda yake babu wata uquba, babu wani mummunan abu da zai biyo bayan irin wannan wato jawuwa. Ma'ana irin yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka jawo zuwa ga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, maganar Allah a cikin Alkur'ani ta yi musu wannan tasiri. Shikenan abin da ake so mu gane anan. Kaman ba ku gane ba. Ina fahimta? Daga cikin abin da ya jawo sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ci nasara kuma suka tabbata akan addini duk da irin cutar da ake musu da musgunawa da ake musu, shine ayoyin Alkur'ani. Yadda Allah madaukaki yake magana a cikin Alkur'ani ya taimaka musu, ya karfafa musu karfi. Na farko, kasancewar Kur'ani yana saukar da ayoyin da suke tabbatar da manufofin da Annabi ya kira su zuwa gare shi, shine manufofin mai tauhidi. Ayoyin suna magana ga kafirai, suna tsoratar da su, in ba ku daina kaza ba to ku kiyaye, Allah zai muku abin da ya wadantar da baya. Ayoyin har yanzu suna magana da mu'minai, suna ilmantar da su, suna ƙara musu basira akan yadda duniyar nan ta yi kyau, yadda Allah madaukaki gina ba zai yi a ce babu mahaliccinta ba, sannan kuma babu wanda ya cancanta a bauta masa ba. To wannan abun ya sa sun jawo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, jawo wadda ta sa za su iya tabbata ko da za a kashe su akan abin da suke kai. Mun fahimta yanzu? Sai ce wa kanat fi tayyi hadhihi al-ayati khitabatun lil muslimin, kuma a cikin wannan wato ayoyin da ake ambatawa akwai maganganu da Allah madauki yawo musulmi fiha, a cikin su yana cewa yubashshiruhum, kun gani yana cewa yubashshiruhum rabbuhum, ubangijin su yana musu bishara bi rahmatin minhu, da wata rahama daga gare shi, wa ridwani, da wata yarda tasa, wa jannatin, da kuma wasu gidajen aljanna, lahum fiha na'imun muqim, a cikin wannan aljannar suna da wato na'imu, wata ni'imtarwa muqimun tabbatacciya wadda ba ta karewa. Wato sawwiru lahum surata a'da'ihim, waɗannan ayoyin kuma har yanzu suna surantawa musulmi surar ko hoton maƙiyan Allah madaukaki, minal kafarati, na daga cikin kafirai, at-tughati, masu wuce iyaka, az-zalimina, da kuma az-zalimai, cewa yuhakamuna, za a kai su ga hukunci, wa yusadaruna, kuma za a ja su a fizge su, an ce musadara shine ka kwace mutum abu, yawa a fizge shi a kai shi inda ma bai niyya ba, kama a ce yana cikin lafazin da ake amfani da shi a zamanin yanzu, misali mutum yana sai da kaya marasa kyau a je shagonsa a kwace kayan a kwace, misali hukuma ana ce an yi musadarar kayansa an kwace su. To haka nan shi mutum waɗannan kafirai ran tashin alkiyama Allah madaukaki abin da zai musu shine zai musu hukunci a kai su gaba a kotun Allah madaukaki, kuma a fizge su ba su da wani mai ikon ya hanu ya ce shi ba za shi ba. ثم sannan kuma yushabuna fil nari za a rika jansu a wuta ala wujuhihim akan fuskar su zuqu massa saqaf za a rika ce musu kudandani wato shafa irin shafa ta wutar jahannama wanda yake daga cikin sunayenta akwai saqaf mun gane wannan yawa kun ga wannan ya nuna mana yadda Allah subhanahu wataala yake amfani da waɗannan kalmomi masu tasiri su shiga zuciyar duk mutumin da ake magana da shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana fahimtar ayoyinsa ya ƙara tabbatar da mu akan hanyar da ya tabbatar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai ya ƙara fahimtar da mu wannan sako da ya baiwa manzon sa sallallahu alaihi wasallama mu gane shi mu fahimce shi mu tsaya a kansa kada mu tsorata kada mu damu mu nemi cewa lalle Allah madaukaki muna roƙon sa yayi mana rahama ya fahimtar da mu abin da yake so ya zama a kansa muke duk abin da baya son sa Allah ya fahimtar da mu mu daina shi mu kauce daga kansa wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nan wani ya rubuto takarda yana cewa malam yan kwamitin ginin masallacin juma'a sun ce a sanar yau ma za a ci gaba da aiki don haka ana buƙatar mutane su fita wajen aiki ai an ji ko yawa ana gayyatar mutane zuwa ga aiki kamar yadda aka saba kowane lokaci wannan tambaya ce ko ita ma sanarwa ce wani bawan Allah yana neman taimakon addu'a saboda haihuwa da aka yi masa to muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa albarka a abin da aka samu ko namiji ne ko mace Allah ya sa shi cikin salihan bayinsa masu tsoron Allah mahaddata alqur'ani daga cikin mutanen da za a yi alfahari da su a wannan al'umma da aikin alheri da kuma taimakon jama'a bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka ƴaƴan musulmi ma Allah taimake su akan wannan abu Allah madaukaki ya ƙara mana basira wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah zamu tashi kan al'amari na shi da kenan ko al bisharatu bin najahi